الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بياك من درجة الغدية الله سبحانه وتعالى يقوى ميقون يوندي داد من سافية أصبر يومنا 23 غوثاً ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى قريم مكة غادين المدينة أيوتنا لشكرة دمود أجيب إلى 40 ديو أكدايا ميلادية يومنا أكو غوثاً بقى لشكرة دمود إلى 20 دادا من داو رنشي قبل صلاة اللتات كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد na babban malamin addinin musulunci al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, muna fatan Allah madaukakin sarki ya masa rahama. Idan ƴan uwa suna biye, satin da ya gabata mun karkara bayani akan babin da ke magana akan fadin Allah subhanahu wa ta'ala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma fa ta'ala Allahu amma yushrikun. A yau za mu tashi babi na 50. Malai ce babu qaulillahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Wannan shine takin babin da za mu tashi a yau insha Allah ta'ala. Wannan babi zai magana akan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa. Idan ba ku manta ba, a can baya mun yi waɗansu babubuka guda biyu. Babi na farko wanda ya musu wani daga cikin sunayen Allah ko sifofinsa, mun karanta wannan babin a baya. Mun karanta babi kuma wanda bai daɗe da wucewa ba, babin da ke magana akan girmama sunayen Allah da sifofinsa. To kamar wannan kana iya cewa kofofin misalai ne malin yake badawa dangane da girmama sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sai bude wannan babin, babu qaulillahi ta'ala, babin da zai magana akan ma'anan fadin Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al-asma'ul husna. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye mafi kololuwan kyau, fad'uhu biha, ku roƙe shi da su. To kenan, kamar shi ma wannan na daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutum zai yi addu'a, ya yi addu'a da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa. Shi ma wannan kamar misali ne akan wancan babi da ya gabata na girmama sunan Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa. Haka nan kuma wannan babi malam ya bude shi domin yayi karin bayani akan cewa ba a yin tawassuli da zatin waɗansu matattu ko rayayyu yayin da ake neman biyan wata bukata, sai dai akan yi tawassuli ne da sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa da kuma aikace-aikacen alkhairi. Da haka yayin da bawa ya tashi zai addu'a, sai ya roƙi Allah da sunayensa da sifofinsa, yana mai tawassuli da waɗannan sunaye na Allah subhanahu wata'ala ko sifofinsa, ko kuma wani aiki na shi nagartaccen aiki. To kuma hakan yana daga cikin alaman da ke nuni akan girmama Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya girmama Allah ba zai yi ilhadi a cikin sunayen Allah ba. Abinda ake nufi da ilhadi shi ne wuce wuri da ƙetare haddi da karkacewa daga abin da ya dace da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne ma'anin ilhadi. To sai malam ya bude babin saboda ya cimma waɗannan abubuwa guda uku. Abu na farko dai, idan za ka yi roƙo, ka yi roƙo da sunayen Allah da sifofinsa. Abu na biyu, ya zama raddi ga waɗanda suke tawassuli da zatin waɗansu rayayyu ko matattu, ka yi mun kaza don albarkan wani, ka yi mun kaza don alfarman wani, ka yi mun kaza don wani. To ana nuna maka akan cewa kenan wannan baya halatta a shar'anci. Idan za ka yi roƙo, ka yi roƙo ne da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sifofinsa. Sha Allah da ke ban karni ya tashi, wanda yake shi gaɗin tashi daga cikin bangon nan, tashi kwata-kwata a jikin bangon nan. to kuma hakan zai bayi zuwa ga nuni akan girmama Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk wanda ya girmama Allah to ba zai kuma ilhadi a cikin sunayen Allah da sifofinsa ba shine maqsadin bude wannan bayani malike cewa babu qaulillahi ta'ala babin da ke magana akan fadin Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha lallai ga Allah ne kadai al-asma'ul husna sunaye mafi kyau sai Allah ce fad'uhu biha da ku roke shi akwai ka'ida sananniya wurin malamin balaga cewa taqdimu ma haqqu ta'khir yufid al-hasr duk abinda in an jinkirta shi babu matsala amma sai aka gaggauto da shi to yana nuni akan takaitawa ne da Allah subhanahu wataala ya so a wurin nan sai ya ce al-asma'ul husna lillahi sunaye mafi kyau ga Allah suke amma sai ya ce walillahi to cewa walillahi ya kore kowa a duniya ya kore kowa a sama da kasa sai Allah subhanahu wataala da haka walillahi ga Allah ne kadai al-asma'ul husna sunaye mafi kyau suke ila an gane bambancin mun ba da wannan misalan a baya wurare daban-daban irin yanda muka kawo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da an so sai a ce na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka a sai aka ce iyyaka kai kadai na'budu muke bauta maka to irin shi ne nan walillahi ga Allah kadai al-asma'ul husna sunaye mafi kyau mafi cika suke da haka wannan yana nuna maka akan cewa duk wata suna al-husna dama mun san wato abin da ne ta'anif ne na al-ahsan al-husna ta'anif ne na al-ahsan in aka ce abu hasan mai kyau kenan in aka ce ahsan mafi kyau to abin nan ta'anifin shi wato kaman kasancewar suna in aka ce suna ai mace ce to ba za a ce mata lillahi al-asma'ul ahsan ba sai da to lillahi al-asma'ul husna saboda lafazin al-asma mace ce to za a kawo mata da ta'anifi sai a ce al-husna ma'anar al-husna shine mafi kyau wanda ya kai kololuwa ya kure kaf wurin kyau shine ma'anar al-husna to waɗannan sunayen ga Allah subhanahu wata'ala suke Allah ce fad'uhu biha kuruki Allah subhanahu wa ta'ala da su biye ma cewa walillahi al-asma'ul husna fa sai ka kawo fa'u ta'ati ga Allah ne kadai sunaye mafi kyau suke sai ka ce fad'uhu biha to dan haka qualification su wannan yana nuni akan cewa yana daga cikin girmama sunayen Allah subhanahu wa ta'ala idan ka tashi roƙo kai roƙo da sunayen Allah hakanan kuma yana nuni akan cewa tunda aka ce fad'uhu biha to yana nuni akan sai kuma ka san sunayen Allah subhanahu wa ta'ala saboda an ce Allah yana da sunaye mafi kyau ka roƙe shi da su ta yaya za a yi ka roƙe shi da su a zalin baka san su ba kaga a nan gurin akwai wata latifa akwai wata ishara akan cewa ka miƙe tsaye ka gane sunayen Allah subhanahu wataala ka san su ka fahimce su kuma ka fahimci ainihin ma'anonin da ke karkashin su sai ce fad'uhu biha ku roƙe shi da su wallahu alladhina yulhiduna fi asma'ihi ku yi watsi da waɗanda suke ilhadi a cikin sunayen Allah ku yi watsi da su ku kauda kai daga gare su ku kyale tafarkin su mummunan tafarki sai ya zauna ma kanu ya amalun da sannan Allah zai musu mummunan sakamako akan aikin da suke aikatawa to idan ba kuma ta ba a can baya kamar wancan babi da muka wuce na farko wanda ya musu wanda da cikin sunayen Allah mun faɗi cewa tauhidul asma'i was sifat ɗaya daga cikin nau'o'in tauhidi ne guda uku da muka sani akwai tauhidi nau'i uku tauhidi nau'i na farko shine tauhidur rububiyya ma'anar rububiyya shine ka kadaita Allah a cikin aikace-aikacen da babu wanda ke yin su sai Allah to ka yadda cewa din Allah shi kadai ke yin su bi tarayya da kowa ba misalin saukar da ruwan sama misalin halitta misalin azurtawa misali bada iska, misali tala rayarwa da kashewa, duk waɗannan aikace aikace ne na Allah subhanahu wata'ala. Ka yadda ka takankance cewa Allah shi kadai yake manta da su, bai tarayya da kowa a cikin waɗannan aikace aikacen ba. Gudanar da rayuwar bayi ga baki ɗaya, ya ɗaukaka wancan, ya kaskantar da wancan, ya kusanto da wannan, ya nisanta wannan, ya azurta wannan, ya talauta wannan, ga baki ɗaya wannan at-tadbir da mulki duka na Allah subhanahu wata'ala ne. Ka yadda Allah shi yake banta a cikin su, wannan ita ce tauhid, shi ne tauhidur rububiyya. Tauhidul uluhiyya shi kuma shi ne tauhidin da za ka kaɗaita Allah cikin aikace-aikacen da bayansa suke yi na bauta. Wato duk wani abin da ya tabbata cewa ana ma Allah a matsayin bauta, to ba kuma za ka yadda ka ɗauke shi kai munin Allah ba, shi ne ka kaɗaita Allah kenan cikin uluhiyya. To kashi na uku shi ne tauhidul asma'i wa sifat, kaɗaita Allah a cikin sunayensa da sifofinsa. Duk wata suna ko wata sifa da ta tabbata cewa wannan suna ce ko sifa ce ga Allah subhanahu wata'ala, ka yadda cewa Allah shi ke da mafi cikanta, mafi kyanta, mafi kololuwan girmanta. Ka yadda cewa Allah subhanahu wata'ala bai tarayya da kowa ba, da komi ba a cikin wannan sunaye nasa da sifofinsa subhanahu wata'ala. Duk da kasancewa asali tauhidul asma'i wa sifat sashi ne na tauhidur rububiyya, sashin tauhidur rububiyya ne hakikatan, sai dai malamai sun keɓe shi da ambato ne saboda irin yawan waɗanda suka fashi da ƙungiyoyin da suka fito na bid'o'i akan abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa subhanahu wata'ala. Amma asali tauhidur rububiyya ne, saboda idan ana magana akan abin da yake bance Allah, to kaga ai sunayensa da sifofinsa suna da cikin abin da yake bance shi, za ka kofa ce daga cikin kofofin tauhidur rububiyya. To amma kuma an sami ƙungiyoyi da suka fito da ɗaiɗaikun mutane da suka yi ta wato kai komo suna ta kwaɗin ƙasa a cikin abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa subhanahu wata'ala, wannan ya sanya malamai suka keɓe wannan al-asma'i wa sifat ɗin da ambato suka bashi cin gashin kansa, saboda a tabbatar da abin da gaskiya ya tabbatar, a kore abin da ƙarya ta zo da shi. Da haka tauhidul asma'i wa sifat kamar yadda muka yi bayani a baya shine ka tabbatar ma Allah da dukkan abin da wata suna ko wata sifa da Allah ya tabbatar ma kansa da shi, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma Allah da shi, kana mai tabbatar da ita, kana mai kuma tsarkake Allah subhanahu wata'ala, kana mai kuma kore na ƙasa ga Allah subhanahu wata'ala dangane da wannan sunaye da sifofi. Wato zaka tabbatar da wannan sunaye da sifofi ga Allah ba tare da ka kamanta Allah da kowa ba. Idan ka ce Allah mai ji ne, karka yi tunanin irin jinka, irin jin wata dabba, irin jin kaza, irin jin kaza, a'a, Allah yana ji wani irin ji, irin wacce ta dace da buwayarsa. Kaga ka tabbatar ma Allah da ji a daidai wannan lokaci, kuma ka tsarkake shi daga kamanceceniya da wani abu daga cikin halitta. Hakanan zaka kore ma Allah duk wata naƙasa a cikin sunayensa da sifofinsa, ba tare da kuma ka kore wannan suna ko sifa ga Allah subhanahu wata'ala. Wannan ita ce aqidar musulmi akan sunayen Allah da sifofinsa. To kamar yadda muka yi bayani a wancan karo cewa a cikin daga zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, waɗanda suka fara musu da kore sunayen Allah subhanahu wata'ala mushrikan Quraishawa ne. Al-Qur'ani mai girma da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun tabbatar mana da wannan aurare daban-daban. Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin suratul Ra'd, كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك سألت وهم يكفرون بالرحمن من أي قوة زواج وتعال أماني دو من كي مسو تلاوة كترن تجسو أبن دا مكي وكا وهي زواج ليش أبن دا مكي وهي إنش زواج ليها أديدي وأن اللوكة شفو لنم متعني وهم يكفرون بالرحمن سنة كافر شي مسونا الله نأ الرحمن ba suna kafirce ma Allah bane, dan sun san Allah kuma sun san akwai Allah, suna ma kiran sunan Allah amma ar-rahman wannan sunan na ar-rahman ba sun shiga da ka suna kafirce mun sunan na ar-rahman kaga alqur'ani ne girma ya zo mana da wannan haka nan a cikin sunna mun sani cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sulhun hudaybiya ya sa sayyidina ali bin abi talib ya rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma tasalaha fihi Muhammad bin Abdullah ko annabiyu ko wata kalma ne kamar da haka kaza 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 har zuwa karshen abin da aka rubuta a lokacin nan su mushrikan Qurayshawa sai suka ce amma ar-rahman fala na'rifuhu wannan sunan na ar-rahman ba mu san shi ba muna musan shi ba ne da shi kaga yana maka nuni akan cewa su waɗannan Qurayshawa sun kasance suna musan sunan Allah na ar-rahman sannan a cikin asbabun nuzul ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a yana kiran ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim a cikin dakin ka'aba sai Quraysha suka ce dubi wannan mutumin yana riya wai abauta ma Allah daya amma shi yana kiran ababin bauta guda biyu yana kiran ar-rahman yana kiran ar-rahim shine sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya qul illallahu awid ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna ko ka kira Allah da sunan shi na ar-rahman ko ka kira Allah da sunan shi na ar-rahim ko wata ma suna daga cikin sunayen Allah ka kira to sunaye ne kyawawa mafi kololon kyau sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala kaga wannan ma yana tabbatar mana da cewa mushrikan Qurayshawa ba su yarda da waɗansu daga cikin sunayen Allah ba haka nan wata aya ma ta ƙara tabbatar man da wannan wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa mar-rahman in aka ce ku sujada ga ar-rahman ku miƙa mishi wuya ku faɗi ku rutuna gare shi su ce wa rabb wa mar-rahman mu musamman ar-rahman ba kaga suna mutun waɗannan sunaye na Allah subhanahu wataala to da ka suni mabudi na sharri a cikin wannan al'umma wanda suka fara kore ma Allah subhanahu wataala sunaye da sifofi to daga nan kuma tafiya ce tafiya sai aka samu waɗanda suka bi tafarkin su na daga jahmiya wanda mun tattauna akan jahmiya a wurare daban-daban a lokuta mabambanta jahmiya kuma sai suka zo suka kore ma Allah subhanahu wataala sunaye da sifofi hatta kai ga ma sai da suka kore samuwan Allah subhanahu wataala gabaki daya saboda tsabin kore ma Allah sunaye da sifofi idan ka tambaye su akwai Allah za su ce maka akwai amma ya sifan shi yake za su ce ba shi da sifa ya sunan shi yake ba shi da suna to a ina yake ba shi a ko'ina ba shi a sama ba shi a sama ba shi a ƙasa ba shi a ƙasa ba shi a cikin duniya eh ba shi ba shi a wajen duniya to a ina yake akwai shi da amma kuma dai ba shi a sama ba shi a ƙasa ba shi a gabas ba shi a yamma ba shi a kudu ba shi a arewa kagani ba kuma shi da suna ba shi da sifa to wannan mene kenan al-ma'dum rashi kenan wannan shi yasa al-imam ibn qayyim yace jahmiya suna bauta ma rashi ya'buduna al-adam su abinda suke bauta ma rashi shi yasa malamai suka yi ittifaqi akan cewa jahmiya kafirai ne anan gurin mun zo da shahu ittifaqi ahli sunna na al-imam al-lalaka'i wanda sai da ya rattabo malamai kusan guda nawa muka rattabo anan kusan 500 da wani abu al-imam al-lalaka'i ya kawo su daga cikin malamai magabata waɗanda yake tun daga zamanin tabi'ai da bambancin garuruwan su da bambancin zamanin su amma sai da ya rattabo malamai guda 540 da wani abu waɗanda suka yi ittifaqi akan cewa jahmiya kafirai ne yace da ma akwai lokaci da na rattabo malamai sama da guda 2000 daga cikin malaman hadisi da malaman fiqh da malaman kaza da malaman kaza da malaman kaza haka al-imam al-lalaka'i ya fadi a cikin sharh usul i'tiqad ahli sunna wal jama'a mun zo da shi nan gurin mun karanta to waɗanda suka biye ma jahmiya kannan su sune mu'tazila da asha'ira mu'tazila su kuma suna tabbatar ma Allah da sunaye da sifofi amma a alaman mahaban kawai sunaye ne wanda ba su da wata ma'ana su sun yadda Allah ar-rahim ne amma ba shi da wata rahama sun yadda Allah al-Alim ne amma ba shi da wani ilimi, sun yadda Allah al-Quddus ne amma ba shi da wani tsarki. Duk wata suna ko sifa da ka sani ta tabbata ga Allah, sun yadda akwai ta amma ba ta da wata ma'ana karkashin ta. Al-Adam ne mahaba, kawai zallan irin yanda sunayen bil-Adam suke, kamar yanda muka saba kawo misalai, to haka suka dauke shi. Sai ka ga wani mutum gajere ne amma ana kiran shi malam dogo, sai ka ga wani mutum bakin marowaci amma ana kiran shi afa ko kuma saki wani mai kyauta, sai ka ga wani kafirguman asharari amma sunan shi Abdullahi, shi bawan Allah ne. Kaga kamata mu gan shi na Allah ne, mu gan shi na gartacce. To sunayen bil adam galibin su a alam ne mahaba, kawai sunaye ne, ba su da wani ma'ana a karkashin su, ba su da wani ma'ana a karkashin su, kawai suna ne za a yanka a sa maka ko haka ko ba haka ke ba, ba za a kalli wannan ba, ko ba ka sunayen bil adam yake ba, galibi ka sunan me yake. Babu wanda wa yake kallon dabi'an shi da rayuwan shi da aikace aikacen sa sai a sami shi suna. Kawai ana haihuwanka, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ana haihuwan mutum, wani ma ana haihuwan nashi ko awa ɗaya ba a yi ba, an yanke suna an sa ma. To kaga ai ba san meye ɗabi'un sa ba, meye sifofin shi, wani aiki yake ba sani ba. Da haka wannan sunan nashi ashe alam ne mahab, kawai dai alama ce da za a gane shi da ita. In aka ce Uthman, kawai a gane wane ake nufi, amma babu wani ma'ana da ke karkashin wannan Uthman din. To sunayen Allah subhanahu wata'ala ba haka suke ba. Duk wata suna da ka ganta ta Allah, to akwai sifofin wannan sunan. Idan kai an ce maka Allah al-Alimu, to Allah mai cike da ilimi ne, ilimin da yake babu abin da ke ɓoyuwa gare shi, a sama ko a ƙasa, a sarari ko a ɓoye. Ilimin shi ya kutsa zukata, ya san abin da zukata suka ɓoye, ya kutsa ya san abin da ke cikin tunani, babu dai abin da ya ɓoye mishi a sama ko a ƙasa, a farko ko a ƙarshe. Ilimi ne cikakke wanda yake ya tabbata a ƙarƙashin wannan sunan na al-Alim. Idan ka ji an ce Allah subhanahu wa ta'ala al-Qadir, Allah mai iko ne, cikakken iko ne da bayi da ƙaidi, iko da bayi da ƙaidi, saɓanin ikon duk wani wanda yake ganin kamar yana da iko. In yana jin shi ne shugaba, to ai yana da fadawa ne, idan fadawan suka yi mishi bori, wannan ikon nashi ya tashi. Shi ya sa wani lokaci sai ka ga fadawanka sai su yi maka juyin mulki, ya nuna ikonka ba cikakke ba ne, tunda dai ana yi maka juyin mulki. Idan ministoci suka yi tawaye, shugaban ƙasa zai iya gudanar da mulki shi kaɗai? Ba zai iya ba, ashe ikon shi yana da iyaka. Idan fadawa suka yi masarki tawaye, zai iya gudanar da mulki? Ba zai iya ba, da haka ashe ba iko yake da shi ba. To ikon Allah subhanahu wa ta'ala al-Qadir, Allah mai cikakken iko ne. Duk wanda ka ji an ce yana da cikakken iko, to sai ka sani shi yana da sifa ta cika, yana da sifa ta ilimi, yana da sifa ta ƙarfi, yana da sifa ta buwaya, babu wanda ke jira shi ya galaba. Duk wa'innan sifofin kuma suna ƙarƙashin sunan Allah na al-Qadir. To su ko Mu'tazila sai suka ce eh sunaye ne al-Qadir amma ba shi da ƙudura, al-Alim amma ba shi da al-Ilmu, al-Aziz amma ba shi da Izza, kawai sunaye ne, kawai zallan su ba su da wani ma'ana karkashin su. To waɗanda suka sake biye musu ƙannin su su ne Asha'ira. Su kuma Asha'ira waɗansu sunaye ne kawai suka ɗauka suka tabbatar ma Allah, ba su wuce guda bakwai ba, sauran ko suka ce duk Allah bai da su. To kaga duka waɗannan sun ɗauko wannan mazhaba ta su ne daga iyayensu, su ne mushrikan Qurayshawa wanda suka riƙa kore waɗansu daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa. To wannan ƙungiyoyi kenan na bid'a waɗanda suka samu asali daga mushrikan Qurayshawa, waɗanda suke ta kwaɗin ƙasa a cikin al'amarin sunayen Allah da sifofinsa. Ƙila an fahimta da kyau. To da haka wannan ya sanya malaman musulunci sai suka keɓe tauhidin asma'i wa sifat da ambato, domin su faɗi abin da yake gaskiya, su kore abin da yake ba gaskiya ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walillahi al-asma'ul husna, lalle ga Allah ne kadai al-asma'ul husna, sunaye mafi ƙololuwan kyau suke, fa'ud biha da ka kuro isu. A baya mun yi bayani akan cewa sunayen Allah tauqifiyya ce. Sunayen Allah tauqifiyya ce, wato wani bai iya kirkiro ma Allah wata suna ya sanya ma Allah, ba a yin haka. Wannan yana daga cikin ilhadin da malamin ya kawo kamar inda zamu ji a gaban nan kada. Wani ya zauna ya tunanin cewa to ya kamata a rika roƙon Allah da suna kaza, shine zai zauna ya kirkiro wannan sunan ya sanya ma Allah suna. Babu wanda ya sai naka ma Allah subhanahu wataala suna sai shi kai subhanahu wataala. Ila an fahimta. Dan haka ba za ka je ka kalli wani aiki daga cikin aikace-aikacen Allah sai ka ce to ka sanya ma Allah suna daga cikin ka kalli aikin Allah, ba a yin haka. Ina misali a cikin Al-Qur'ani mai girma Allah ya ce wayamkuruna wayamkurullahu, suna makirci Allah shi ma yana makirci. Sai ka ce to in haka ne daga cikin sunayen Allah akwai al-makir, mai makirci. Wannan daidai ne? Ba daidai bane. Ba daidai bane. Tunda nafsi bai zo akan cewa wannan cikin sunayen Allah bane, sai dai wani aiki ne da Allah ke yi. Kuma wannan makirci ba sifa ce ta yabo ba kai tsaye. Kun gane? Ku lura da cewa Allah ya faɗi cewa walillahil asma'ul husna, shi Allah yana da sunaye ne mafi ƙololuwan kyau da cika. Wato waɗansu abubuwa guda uku ne suka tabbata a cikin sunayen Allah. Ka riƙe wannan da kyau. Duka sifofin Allah ko sunayen Allah sun tattaru akan kamal, jalal, jamal. Waɗannan abubuwa guda uku, kamal akwai cika, cika, jalal girma, jamal kyau. Waɗannan abubuwa su ne suka tattaru a cikin sunayen Allah subhanahu wataala. Da haka duk wata suna ta Allah to za ka ga ta kunshi mafi kyan al'amari, mafi girman shi, mafi cikan shi. To duk wata suna da kaga ta saba ma ɗaya daga cikin wannan guda uku, to ba za ta zama suna ga Allah ba. In kuma za a zama sifa ga Allah, to za ta zama sifa ne a lokacin da take cikan, kamar irin wannan al-makru wa yamkuruna yamkurullahu innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Allah ce suna shirye kaidi, ni ma ina shirye kaidi. To ba za cikin sun suna Allah akwai al-kaidi, wato ne shirya kaidi ba. Saboda mene? Saboda wannan sifofin ba sifofi ne masu kyau kai tsaye ba, ba sifofi ne na cika kai tsaye ba, ba sifofi ne na girma kai tsaye ba. Yayin da ka zo ka ce wallahi wani ya yi mun makirci, ka yabe shi ne ko ka zage shi? Zagi ne. To kaga baya halasta jini na shi zuwa ga Allah subhanahu wataala. Amma yayin da waɗansu suka yi mitin akan a ƙulla maka makirci a gabayanka, a tona ma a fili a fallasa ka, kai kuma sai Allah ya azabta ka da ilimi ka fahimci haka, ya azabta ka da wayau, kai ma ka hudo musu ta inda ba ka tsammani. Sun shirya maka gadon zare ne, amma sai kai amfani da dabaran da Allah ya baka da iliminka da wayewanka, sai ka fita daga cikin wannan makircin da suka ƙulla maka, sai kai ka ingira sai suka faɗa cikin makircinsu. A wannan lokacin wannan makarun naka waye abin nan zargi ne ko abin yabo ne? Abin yabo ne. Yana nuna kana da wayo, kana da ilimi, kana da hangen nesa, za ka iya fita daga makircin da aka kulla maka. To a irin wannan babin ne ake sifanta Allah subhanahu wataala da sifan al-makru. To kaga al-makru ba yabo bane kai tsaye, ba kuma zargi bane kai tsaye, za ka baya taɓa zama cikin sunayen Allah subhanahu wataala. Kun gane? To haka ne irin su al-kaidu da ire-iren waɗannan sifofin da za ka ga sun zo a cikin haƙƙin Allah subhanahu wataala. Amma in ka kalle su ba fa mafi ƙololuwan cika da kyau da girma bane, to irin wannan sai ya kasance ana jiɗinta ma Allah su ne lokacin da suka zama na isa da cika da kyau ɗin. Amma lokacin da suke ba na isa da cika da kyau ba, a jiɗinta zuwa ga Allah subhanahu wataala. To wannan ita ce ƙa'idar da ya kamata kowa ya gane a ciki. To da haka kenan kai baka isa ka kirkiro ma Allah wata suna ba. kace bari in sanya ma Allah suna iri kaza din naga ai Allah yana aiki iri kaza kaman a ce Allah yana halakarwa ko bai halakarwa Allah halakar da ajawa sai kace cikin sunayen Allah shine al-muhlik mai halakarwa kaga wannan ba daidai bane ba za ka sanya ma Allah su abin nan suna ta sanadiyan aikin da Allah ke yi ba sunayen Allah za ka bari ne sai abin da yazo a cikin nassin Qur'ani cewa abu kaza sunan Allah ne ko a cikin nassin hadisi abu kaza sunan Allah ne to a wannan lokaci sai ka tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala da wannan suna sai dai akwai sifa ikhbariya sifa ce da kake bada labari akan Allah subhanahu wa ta'ala wannan babu laifi ka bada labari akan Allah da sifan da yake koda nasi bai zo da shi ba matukar dai wata suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala tana dauke da wannan ma'ana kamar kaga kaman a ce maka Allah al-Qadim mashi daga cikin sunan Allah al-Qadim al-Qadim din da suke cewa bashi daga cikin sunayen Allah amma a babin sifa ikhbariya zaka bada bayani akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala al-Qadim Allah da kadin da yake bashi da farko ne wannan sifa ce ikhbariya cewa huwa al-awwal zai dauki wannan ma'ana ko da kuma nisa kana bada labari ne akan Allah subhanahu wa ta'ala kamar irin a harasan mu idan mun zo muna bayani akan Allah subhanahu wa ta'ala zaka ji muna fado cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai yalwan kaza ne Allah mai kaza ne Allah mai kaza ne zaka ga abubuwan da muke fadi ba lale ne kasance nafsi ne kararin zo da shi ba amma a cikin sunayen Allah akwai ma'anonin da ke shiga karkashin akwai waɗannan abubuwan da suna shiga karkashin ma'anonin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wannan sifa ikhbariya ce tana da dan nau'in fa'i sama da wato ainihin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kawai sannan yana da kyau mu fahimci sunayen Allah fa ba su da iyaka sunayen Allah ba su da iyaka sai dai idan Allah ya ce maki ka kasan guda 99 a ciki kasan su ka fahimce su da kyau kai aiki da abin da suke karantarwa to Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai shigar da kai aljanna amma sunayen Allah ba guda 99 bane kawai ka san makarantun islamiyya ga wani san da Allah ku tashi ya tashi daga cikin bangon nan ya tashi da wata tsakiya tashi da wata tsakiya tashi ka dawo tsakiya nan ka dawo tsakiya nan ina shi ba nan ba tsakiya nan nace rashin kan gado ne mutum ana karatu ya koma cin ina gindiri suna Allah subhanahu wataala muna cewa ba su da iyaka a makarantun islamiyya zaka ji ana cewa sunan Allah guda 99 ba guda 99 bane sunan Allah subhanahu wataala ba wanda sun iyaka su sai Allah sunayen suna da nau'i uku ne akwai kashi na farko wanda Allah subhanahu wataala bai sanar da kowa ba sai zababbun bayansa mala'iku da waɗansu daga cikin da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala akwai irin wannan da haka mu bai ba mu sani ba akwai kuma sunayen da yake Allah ya saukar da shi a cikin littafi in aka ce ya saukar da shi a cikin littafi waɗansu suna cikin alqur'ani mai girma waɗansu suna cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ma nau'i ne da to akwai sunayen da yake ma da annabawa da manzannin da mala'ikun ba su san shi ba Allah shi kadai ya san sunayensa da ya san waɗannan sunayen kuma ya ban makanshi sani shi da amfancin da kyau wannan shi ne abin da ya zo a cikin hadisi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a gurin addu'an ya yi baƙin ciki da damuwa Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk عدل في قضاؤك سيتي اسالك بكل اسم هو لك يا الله ina roƙonka da duk wani sunan da yake ya tabbata sunanka ne sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika, daga nan ne bayani wannan Allah ya yana da sunaye, ya kira kanshi da wannan sunayen, to sai ce aw allamtahu ahadan min khalqika, ko ka sanar da wani daga cikin bayinka. Ta mun tsallake anzaltahu fi kitabika, ko anzaltahu fi kitabika sunan da yake ka saukar da shi a cikin littafin, ka kashi na farko shi aw allamtahu ahadan min khalqika, ko kuma ka ilmantar da wani daga cikin bayinka. Manzanni da annabawa da mala'iku ke awista asarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka, ko kuma sunan da yake ka bar shi a cikin ilimin gaibin da ke tare da kai. Kaga sun kaskashi ne kenan uku, akwai wanda yake yana cikin littafi, wato ya zo a cikin Qur'ani da Sunna, ko ya zo a cikin At-Taura, ko ya zo a cikin Injila, ko ya zo a cikin wani littafi daga cikin littafin Allah subhanahu wata'ala, ko kuma ya sanar da waɗansu daga cikin zaɓaɓɓun bayansa, annaba da manzanni da mala'iku, ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya bar maka shi sani. In ba ku manta ba, a cikin hadisin shafa'a manzon Allah ya ce idan ya tashi gobe kiyama zai faɗi sujada a gaban Allah subhanahu wata'ala, ya ce zan yabi Allah in kira shi da waɗansu sifofin da yake nema ban san su ba, a lokacin nan ne za a alƙana mu waɗannan kalmomin da zan yabi Allah da su. Da haka a duniya shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san su ba. To wannan yana maka nuni akan cewa akwai sunayen da yake Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake banta da su, to haka sunayen suke. Amma kuma a cikin hadisi manzon Allah ya ce Allah yana da sunaye 99, yana cewa inna lillahi 99 asman, Allah yana da sunaye 99, man ahsaha dakhala aljannata, wanda ya ihsa'in su ya shiga aljanna. Man ahsaha, wanda ya ihsa, al-ihsa kamar yadda malamai suke bayani cewa abubuwa guda uku ne ake kiran su al-ihsa, kamar yadda wancan ayan ta tabbatar fad'uhu biha dinnan, wannan lafazin fad'uhu biha to tana ishara zuwa ga man ahsaha, saboda man ahsaha shine na ɗaya dai wanda ya sami ilimi akan su, shi yasa muka ce a can da yace walillahi asma'ul husna fad'uhu biha, Allah yana da sunaye mafi kololin kyau da nagarta, sai ya ce fad'uhu biha, ya kawo fa'ul ta kai, to ku roƙe shi da su. A lokacin ne za a yi karuki Allah da sunan da baka fanta ba, to ashe yana nuni akan al-ilmi, yana daga cikin ma'anar al-ihsa, al-ilmu biha, sai ka san sunayen, sai ka san sunayen. Sannan abu na biyu al-ihaqa biha lafzan wa ma'anan, ya kasance 99 nan ka san lafazin su kuma ka san ma'anar da ke karkashin su, an fahimta, ka san lafazin kuma ka san ma'anar da ke karkashin su. Don idan aka ce maka al-jabbar, ka san ma'anar al-jabbar a lafazanci, kuma ka san mene ke karkashin lafazin al-jabbar, al-jabbar shi ne ma'anar shi kaza ne kaza ne kaza ne kaza. To sannan kuma abu na uku shine kai ka roƙi Allah da ita, ko kuma ka tasirance da sunan Allah wurin ibadunka, wurin addu'anka, addu'an nan du'a ibada ko du'a'u mas'ala, ka tasirance da wannan sunan Allah. Za mu dan ƙara bayani akan wannan insha Allah ta'ala yanzu. Da haka wannan shi ne ma'anar ihsa, ka san lafazin, kana da ilimi akan shi, sannan kuma ka tasirance da shi wurin bautanka, bautan nan na roƙo ko kuma bautanka na ainihin da kake bauta ga Allah subhanahu wata'ala. To wannan shine ma'anar al-ihsa. Amma wa illa al-ihsa ba wai yana nufi akan kawai cewa hadda cewa bane, shine malai Allah yake cewa subhanahu wata'ala walillahi al-asma'ul husna, lalle ga Allah kadai sunaye mafi kololuwan kyau suke, fad'uhu biha, hadaka ku roki Allah da su, ku yi addu'a da su, ko kuma ku bauta ma Allah da su, biyu ɗayan biyu, ko ku yi addu'a da su, ko kuma ku bauta ma Allah da su. Zan yi bayani yanzu kadai insha Allah ta'ala. Sai Allah ya ce wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, ku kyale waɗanda suke ilhadi, al-ilhad shine al-mai, daga nan ne aka samu qabari lahadi. In aka ce malahadi a qabari lahadi, ana nufin bayan an haka rani sai kuma a karkace gefe, kuma sai a ƙara haka wani rani, wannan karkacewan shine ma'anar lahadi. Mai karkacewan da ake ƙara yin wani abu ne shine ma'anar lahadi. To da haka idan aka samu wanda ya karkace, sai a ce mishi mulhid, karkatacci, waɗanda suke da miyagun aqidun da miyagun tunani dangane da addinin musulunci, sai a ce musu mulhidai, wato karkatattu. to shine sai Allah ya ce wa zarul ladina yusiduna fi asma'ihi fi waqida al-amrun wadanda ke ilhari a cikin sunayen Allah sai da zauna ma kanu ya amalun Allah zai musu sakamako mummuna akan abin da suke aikatawa malamai sun yi bayani akan cewa ilhari a cikin sunayen Allah yana zuwa ta kofofi kusan guda hudu ne ko biyar kofa ta farko shine a tsatso sunan goma ka daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala wannan la shakka ilhadi ne irin ilhadin da Quraishawa suka rika yi sai su dauki sunan Allah na Allahu ko kuma al-ilahu sai su ce to Allata kaga sun tsatso sunan gunki a cikin sunan Allah al-mannanu sai su ce al-manata al-azizu sai su ce al-uzza kaga sun tsatso sunan gumaka daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala la shakka wannan ilhadi kuma irin wannan kafirci ne Allah subhanahu wataala kuma zai yi mummunan sakamako a kansa haka nan cikin babin ilhadi jinin tama Allah abin da Allah ya fi karfin shi Allah ya tsarkaka daga gare shi sai a jinin ta shi zuwa ga Allah subhanahu wataala shi ma ne ilhadi kamar yadda kirkar suke kiran sula suna suke kiran Allah da abu Allah uba wata'ala Allah amma ya kulu zalimun ulwan kabira akwai wani Allah uba ne ƙarya ne ba wani Allah uba babu wani Allah uba sai suka jiɗinta abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka daga gare shi zuwa ga Allah to kaga wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah shi ma kafirci kamar philosophers masu ilimin kalam suna da irin waɗannan dafuffan da suke jingina ta zuwa ga Allah kamar ka ji sun ce maka al-aql fa'al idan kana karanta maganganu na philosopher haka suna amfani da irin wannan kalma al-aql al-fa'al wanda fassara shi ma zaka aka ce to fassara shi sai ya harshe ka ko kuma ka ji suna kiran shi illa fa'ila nan bismillah illa fa'ila to kil an gani wannan duk yana daga cikin irin ababen da philosopher suke abin nan ko kuma mujibun bi zatihi duk wannan za ka ce yanzu a fassara su nan sai mu tashi wurin nan ba mu gane abin da ake nufi ba yanzu a ce maka illa fa'ila wato ko ni da ke faruwa kamar yanzu wannan motsin da nake yi da magana da nake yi daga ina na samu karfin da nake yin wannan waye bani karfi ya bani harshen har harshen ke motsi ai kaza har a samar da magana ko a samar da motsi Allah ko to wai su a gurin sai su ce to illa fa'ila shi wanda yake bada power ayi to shi wato mai cin gashin irin waɗannan dai kalmomin kun dai gane abin da suke nufi sai fassara shi ma sai zama ka shaƙaƙi yana irin wannan to kaga duka wannan yana daga cikin wato ainihin ilhadi a cikin sunayen Allah subhanahu wataala da abin nan ɗinsa haka nan cikin ilhadi ne jibinta ma Allah na ƙafa ko ta kowace irin ƙofa irin yadda za ka ga yahudu suna jibin taman Allah na ƙafa inna allaha faqirun wa nahnu aghniya qatalahum allahu an yusufu sai ce wa Allah matalanci ka ga jibin taman Allah na ƙasa da aibi wannan ilhadi ne ko kuma yadu allahi maghlula sai ce hannun Allah ya muƙaƙe Allah zai miƙawa wata allahu amma yaqulul kafirun shi ma wannan kaga ilhari ne a cikin sunayen Allah subhanahu wataala haka nan ilhari ne a cikin sunayen Allah subhanahu wataala kori sunayen da sufofi kamar yadda muka yi bayani akan mushrikan Quraishawa da kuma Jahaniya da Mu'tazila da sauransu to haka nan kuma ilhari ne a cikin sunayen Allah kamanta Allah subhanahu wataala abin nan kamanta Allah da bayinsa ko kuma tawilin sunayen Allah subhanahu wataala duk yana daga cikin kofofi na ilhadi wanda malamai suka yi bayani bari mu dan karshe wannan abu da sai mu tsato daga hadisi na to shi ne sai malamai yake cewa zakar ibn abi hatim al-ibn abbas ibn abi hatim ya rawaito a cikin at-tafsir daga sayyidina abdullahi dan abbas yace yurhiduna fi asma'ihi ma'anan fadin Allah wa zarul ladina yurhiduna fi asma'ihi ay yushrikuna wadanda suke hada Allah da wani a cikin sunayensa kamar yadda muka yi bayani yanzu su suna shirka da Allah ne a cikin sunayensa ga sunan Allah sai kuma su sanya mu wani bawa wani halitta daga cikin halittu suna irin na Allah ko kuma sai su dauki karfi irin na Allah sai su ba wannan sai su kai mishi abin da ake yin ma Allah kaga wannan shirka da Allah a cikin sunayensa da sifofinsa yana daga cikin nau'o'i na ilhadi kamar yadda kirista suka yi kamar yadda yahudu suka yi da makamantansu وعنه دك عبد الله بن عباس يجي تشا سملاتا من الاله والعزى من العزيز سن سنيا ما غنكن سلاتا سونا ني دك الاله سن كما سنيا ما غنكن سنا عزى سونا ني دك العزيز وعن الاعمش دك اعمش سليمان بن مهران الكاهلي يجي يدخلون فيها ما ليس منها شغد ده وتا سونا cikin sunayen Allah wanda da can bata Allah bai saukar da hujja akan ta ba wannan ma nau'i ne daga cikin nau'o'in ilhadi a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala malai ce fihi masa'il cikin abin da ya gabata zan fahimci al'ula mas'ala ta farko isbatul asma'i tabbatar da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala afsani to mas'ala ta biyu kauna ma husna duka sunayen Allah gabaki daya mafi kololuwa ne wurin kyau afsani ta mas'ala ta uku al'amuru bi du'a'ihi biha mun ci an yi umarni da rika roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa da sifofinsa addu'a ko dai na roƙo ko kuma addu'a ta bauta ar-rabi'atu mas'ala ta hudu tarku man araba min al-jahilin al-mulhidin wa qila al-amru man da ya ci karo ko yi fito na fito da sunayen Allah da sifofinsa wurin tabbatar da su na daga cikin jahilai jahilai mulhidai karkatattu al-khamisa mas'ala ta biyar tafsir al-ilhad fiha mun ji ne ne ma'anan ilhadi a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ban sani ba ko kun san me ma'anan ilhadi a cikin sunayen Allah me ma'anan ilhadi ketar haji ko da karkacewa daga cikin sunaye mun kawo kofofi guda biyar as-sadisatu mas'ala ta shida wa'idu man al-hada mun ji irin narko da zai samu wanda ya ilhadi a cikin sunayen Allah da sifofinsa subhanahu wa ta'ala to a gurguje ya kamata mu danyi wani ishara zuwa ga abin da al-allamatu sa'idi ya fadi dangane da wato abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa wato yana bayanin cewa bayan ya magana akan menene ake nufi da tauhidin asma'i wa sifat yace shine ka tabbatar ma Allah da abinda Allah ya tabbatar ma kansa da shi ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar ma Allah da shi ka kuma san abinda ta kunsa na ma'anoni mafi kyau da ilmuma masu nagarta ka kuma bauta ma Allah subhanahu wata'ala da su ka kuma roke shi da waɗannan sunaye sai ma da yake cewa duk wata buƙatuwa na bawa a wurin Allah al'amarin duniya ko al'amarin lahira to yi tawassuli da wani daga cikin sunayen Allah da ya dace da wannan buƙatuwar tasa yace fa man da'ahu li wusuli rizqin wanda ke neman ya roki Allah arziki falli yas'alhu bi ismihi ar-razzaq sai kai tanana ta ma Allah sunan shi ar-razzaq ka roki Allah kenan da sunan shi na ar-razzaq da Allah ce fad'uhu biha arziki kake nema kaga da yake mallaya san mutanen musulmai yawan san arziki ko wani na san kuɗi to Allah ka ba mu arziki mai amfani sai ya fara kawo maganan arziki wanda ke neman arziki sai kai tunana ta ma Allah ya razzaq kanana ta ma Allah subhanahu wataala kana ni roƙon shi azurta wanda ke neman gafara da rahama akwai masu nima ko to shi kuma sai kai tunana ta ma Allah ya rahamanu ya rahim kira an gani ga kuma su sunan Allah na albarru alkarimu al'afu alghafuru attawwabu sai kai tunana ta ma Allah wannan yace to haka nan dai duk wata suna da ka sani a cikin sunayen Allah sai ka kalli irin buƙatuwarka sai kai tunana ta ma Allah subhanahu wataala da wannan sunan sai ya ce wa zalika a sai ya ce wa afdalu min zalika cikin abubuwan da nake so albarke ne kaga wannan abin da ya kawo yana bayani akan roƙon Allah du'a'u mas'ala du'a mas'ala zaka roki Allah kana neman arziki sai shiru'un Allah ya razzaqo razuqni ya razzaq razuqni ya alim allimni ya karim akrimni ko yawa makamantan wannan to yanzu kuma kana neman sai ce afdal min zalika abinda kuma yake wannan falala yake wannan daraja an yad'uhu bi asma'i wa sifatihi du'a'ul ibada shine ka roki Allah subhanahu wata'ala ka bauta ma Allah da wadannan sunayen roko irin na ibada me yake nufi yace wa zalika ko kiyar nan ga wannan ne babban maqsudi na yace wa zalika bistihbari ma'anil asma'il husna shine kasance kullun zuciyanka tana cike da sanin ma'anonin wadannan sunayen Allah subhanahu wata'ala wa tahsilaha fil qulubi ka rika kinshe ta a cikin zukatanka hatta ta ta'affarul qulubu bi athariha wa muqtadayatiha har ya kasance zuciyanka ta riga ta tafirantu da waɗannan ma'anoni na sunayen Allah da guragan su da abin da suke hukuntawa wato kai ta ya kan zuciyanka kana tusa mata sunayen Allah da sifofinsa har wannan yayi tasiri a cikin zuciyanka zuciyanka ta matsalincin tafirantuwa da sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wata'ala wa tamtali'u bi ajallil ma'arifi idan ko zuciya ka samu wannan to zuciyanka ta samu ilimin da yake babu ilimin sama da shi kuma a duniya kafa babu ilimin kamar ilimin sanin Allah subhanahu wata'ala yace fa masalan ga misali zai baka dan kaka ce ban gane ba fa masalan asma'ul azama wal kibriya wal majd wal jalal wal haiba tamla'ul qalba ta'ziman lillahi wa ijlalan lahu yace misali sai ka dauki irin sunayen Allah na al-azim na al-kabir al-majid ko zul jalal da sunayen Allah da suke nuni akan haiba da isa sai kai ta tusa ma zuciyarka har sai zuciyarka ta cika da girmama Allah da girmama Allah subhanahu wata'ala wato kawai kai sunayen ne suna nan a cikin zuciyarka kana kiran al-azim kawai sai ka ji wani farjinin Allah da girman Allah a cikin zuciyarka ko ka ji wani ya kira Allah al-kabir ko kuma zuciyarka tana halarto da sunan Allah na al-majid kawai sai ka ji gaban kana fadi saboda me ka faɗo wani mai girma ka faɗo wani buwayayye isasshe to kaga wannan ya fi tasiri ga zuciyar sama da ma wancan roƙon da kake na al-azim abinnan ar-rahimu al-ghafuru irhamni wa rahmi wannan cikan zuciyarka da wannan sunayen na Allah subhanahu wata'ala yafi wancan muhimmanci yace wa asma'ul jamal wal bar wal ihsan wal rahma wal jud tamla'ul qalba mahabbatan lillahi wa shauqan lahu wa hamdan lahu wa shukran idan ka dauki kuma dan sunayen Allah wanda suke bayani akan kyau kamar sunan Allah na al-jamil kaga yana daga cikin sunayen Allah na al-barru ni nagarta ni isadda al-khairi zuwa ga bayi al-muhsin yana daga cikin sunayen Allah al-muhsin ni kyautata ma bayi da rahama ar-rahim da al-jud Allah jawadun Allah ne kyauta ne ba maroci bane to shi kuma idan zuciyarka ta cika da wannan sai ta zagar maka da kauna tsakankaninka da Allah saboda wanda ke kyautata maka wanda ke baka wanda yake ta cewa wai bai san cewa anan ko ga mu wanda bai san cewa sai muni in ka isa ka jika neman mummuna ka aura me yasa sai ka lalubo sai ka nemo kyakkyawa kake aura da dabi'a ne kowa yana san cewa to idan kana tuno da sunan Allah sunayen Allah na al-jalil Allah al-jalil ne kyakkyawa ne kowa yana san abu mai kyau Allah al-barru ne mai nagarta ne yana isa da nagartar shi zuwa ga bayansa Allah mai kyauta ne Allah mai rahama ne Allah mai tausayi ne su kuma sai zuciyarka ta cika da soyayyen Allah ta cika da shauki zuwa ga Allah ta cika da godiya ga Allah wanda yake kuma hakan zai baka duk lokacin da aka ce zuciyarka ta cika da san Allah to ko dai wanda yake tafarkin Allah ne kai ma ka kaunace shi ko kuma wanda yake kyaman Allah kai ma ka kyamace shi ko kuma wanda Allah baya so kai ma dole ka ji baka san shi babu yadda za a yi zuciyarka ta cika da san Allah sai kuma ka rika san makiyin Allah akwai inda za a yi haka ba zai taba yiwuwa ba mali cewa asma'ul 'izz wal hikma wal 'ilm wal qudrah تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه idan kuma kana halatto da sunayen Allah na al-aziz al-hakim al-alim al-qadir shi kuma irin waɗannan sunayen suna tasiri a cikin zuciyarka sai kaga zuciyarka ya cika da kaskantar da kanka da Allah khudu'i kenan sai kaga zuciyarka ta cika da khushu'i wato khushu'i shine irin tsoron Allah da yake har a gaba ma sai an ga tasiri shi ba kawai a zuciya yake ba sai kaga mutum ya lafa saboda menene yana tana girman Allah shine sai kaga mutum ya karanta alqur'ani ne girma sai kaga ya karanta qur'ani tun safe sai ya kwane ya uni jikin shi yayi tibis khushu'i kenan irin tsoron Allah da ke gadar magangan jiki da rauni ana ganin tasirin shi sai kaga ido na zubar da hawa sai kaga harshe na rawa ko shine zuwa cikin wannan hadisin da yake hadisi ne da'if ko asarin Abdullah dan Abbas wa innahum lahum al-ulama ghayra annahum idha tazakkaru 'azamata Allah tashat uqulhum wa ankasarat absaratuhum mun kan tashi a cikin fadl ilmi salafin ba kuma ta sai kasance harshen sa yayinki sai kaga mutum yana tafiya ka ganshi kaman wani mari lafiya kuma tsoron Allah ne kawai yana tuna da sunan Allah ne na al-alim na al-hakim al-aziz al-qadir wannan sai ya bashi khushu'i da kasantar da kanshi ga Allah al-allama tusadi ya ci gaba da cewa wa asma'ul ilmi wal khibra wal ihata wal muraqaba wal mushahada tamla'ul qalba muraqabatan lillahi fil harafat was sakanat وشراسة للخواطر عن الأفكار الرديئة والإرادات الفاسدة. إذا كم كان هلا تودسونا يا الله نا العليم الخبير نعم أنا الخبير من علم ديك قرر يقول علم كان إن أصلا كان أدم إذا أشي الخبرة شيني منين الخبرة شيني كما أشي بوجي و دسان مكامن أيكي experience دكتامو عليهم shine khibara amma a cikin sifofin Allah Allah baya iktisabin wani ilimi da haka Allah ne ilimi ne gogagge gurin gudanar da bayi kwararre kuma gogagge gurin gudanar da bayi to idan kana tuno irin waɗannan sunayen da kasancewa Allah al-muhit ya kewaye bayinsa ba abin da ke boyewan masa wal muraqaba Allah ar-raqib ne ya kewaye bayinsa komai akan idan shi ake akan sani والمشاهده الله الشهيد ني idan kana tunano irin waɗannan sunan sun yi maka tasiri a cikin gangan jikinka sai kaga zuciyar mutum ta cika da muraqaban Allah shi ma yana nan yana takatsantsan da Allah yana kiyaye Allah fil harakat was sakanat duk motsin da zai yi haka nan a duk shuruɗin da zai yi sai kaga yana kiyaye Allah za kuma kaga yana kokari ya kiyaye tunaninsa daga miyagun tunani duk yadda ma ya tabbata zuciyarsa saboda ne saboda ya san Allah fa ar-raqibun Allah yana nan yana dakuna ya san Allah al-muhit ne Allah ya kewaye ni da ilimi ya san Allah al-khabir ne ilimin Allah ya kusa ko ina kuma kwararre ne gurin gudanar da bayinsa ya san Allah al-alim ne ya san Allah ash-shahid ne sai kaga zuciyarsa ma ba zai da tarka masa miyagun tunani ba ko akan Allah ko akan addini ko akan bayin Allah haka nan kuma da ninyoyi munanan ninyoyi idan mutum ya gane wannan zai samu tsarki na zuciya saboda menene yana tunani irin waɗannan sunaye na Allah ba ma zai samu sukunin da zai rika miyagun tunani akan bana kaunan wani wani haushin shi nake ji wani sai na kulla mai makirci wani sai na kulla mai kaza ba zai samu wannan damar wa asma'ul ghina wal lutf idan kana tunanin sunan Allah irin su al-ghani اللطيف الله ميلواني ني ازكي الله مي لطفي ني فكذا يشكو ان شاء الله يمن لطفي تو اذا كان ترانو لطفين الله wannan kuma tamla'ul qalba iftikaran yana gadar ma zuciya da gabatar da talaucin ka zuwa ga Allah wa qiraran ilayhi duk abin da yake kai ka zama mu'min kawai kai ka kosa ka koma zuwa ga Allah ne misali jaraba wa kake san shi ba maganin yanzu na je ne kaza ne duk ba wannan bane kawai ni na kosa ga Allah na koma kudi kake so kai ba ina da wani wa bane ba wani minista bane ba wani commissioner bane kai ni Allah yake da shi nan zan koma kila an gane aure kake so kai an sa maka rana so rawata takwa ko tara ga Allah ka kosa ka koma wato duk abin da ya samu bawa sai ka to yana rawan jiki ne koma zuwa ga Allah duk abin da aka ga shi ana son aikaza kafin ya fara tunanin wani daga cikin bayin Allah sai ya zuciyar shi ta karkata yana son ya koma zuwa ga Allah kira an fahimci yadda kyau da haka duk abin da aka zo aka gaya mishi ko abin nan a tunanin dan adam zai yi ko ba zai yi ba sai ya ce wallahi musta'an Allah ne ke neman taimako da haka shi abin neman taimako insha Allah ba wani abin da ke mishi girma a cikin zuciya yanzu aka ce maka yanzu ka roki Allah ya baka koda miliyan 100 shi ne fara miliyan 100 miliyan 100 ba zai yi ba wanda ya roki kawai 2000 shi miliyan 100 ta mishi girma to ka tuno girman Allah huwal ghani huwal latif wallahi miliyan 100 nan ka tuka maka a gaba ba abin da zai gagara Allah su wanda Allah ya ba su miliyan 100 din sun ma Allah rawan irin su Bill Gates aka ba su kuɗi a cikin duniya suna da suna cikin ana kida su masu kuɗi rawan ne iyema Allah rawan ya ba shi kafiri ma anni to da ka ne zai gagara Allah to amma fa sai in sunayen Allah sun zauna a cikin zuciyanka har sun yi tasiri ga zuciyar shine mutum zai kai irin wannan matsayin duk abin da ya taso mishi kawai rawan jikin shi ya koma zuwa ga Allah waltifatan ilayhi waiwayen shi kawai shine zuwa ga Allah ba waiwayen shi ina da shugaban kasa ina da minista ai gwamna namu ne ai waye ai mai martaba duk dan gidan mu ne duk ba wannan bane muna da rabbul izzati wal jabarut sai kaji mutum kawai yana shaukin koma zuwa ga Allah subhanahu wataala fi kulli ila kulli waqtin wa fi kulli hali to shine sai al-allamatu sa'idi yake cewa to hadhihi al-maharij hada wadannan ilmoman idan Allah ya tusa ta a cikin zuciya allazi tahsulu allati tahsulu al-qulubi wanda suke faruwa ga zuciya bi sabab ma'rifati al-abdi bi asma'ihi wa sifatihi wanda suke faruwa mabawa a cikin zuciyarsa ta hanyar ya san sunayen Allah da sifofinsa wata'abbadahu biha haka ne wata'abbuduhu biha lillahi da irin bautan da yake ma Allah da su la yahsulu al-abd fi dunya ajalla babu yadda za a yi bawa ya samu wani abu mafi girma wala afdala mafi falala wala akmala mafi cika min hafi da irin wannan ilimin a duniya shine afdalul ilmi ga baki daya shi yasa ilimin tauhidi babu ilimin da ya kai shi ne kawai wa hiya afdalul ataya min Allah li 'abdihi shine kololuwan kyautan da Allah zai mabawa wa hiya ruhut tauhid ko kuma huwa wa hiya ruhut tauhid wa ruhuhu kuma wannan shine ruhin tauhidi kuma shine romo da lagwadan tauhidi ga baki da ruh da kuma ruh ashine malike ta duk wanda wa manin fataha lahu hadha albab ko wa manin fataha lahu hadha albab wanda Allah ya bude mishi wannan kofa in fataha lahu bab at-tauhid al-khas Allah ya bude mishi kofan tauhidi tauhidin da yake ba kowane karaji ke sani irin shi ba wal iman al-kamil Allah ya bude mishi kofa na imani cikakke la yahsulu illa lil kamal min al muwahhidin shaka kuni kawai daga cikin malaman tauhidi suke sami irin wannan irin su shishar al allamatu sa'idin ya san Allah kai wannan bayanin kawai kai ka san ya san Allah idan ka dauko malaman shi irin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wannan yake karanta littafin sa kai ka san ya san Allah irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da daliban sa Ibn Qayyim kai ka san sun san Allah to muna fata muna roko Allah cikin falalanka da gafaranka da rahamanka da tausayinka Allah ka tusa wa'annan ilmoma mafi daukaka mafi girma mafi cika a cikin zukatanmu Allah ka sanar da mu kai ya Allah Allah ka haskaka mana mu gane wane ne Allah Allah madaukan sarki ka taimake mu gababban mu su yi aiki da wannan kuma harasan mu safarta kuma mu roki Allah subhanahu wataala a cikin dukkan bukatunmu da wa'annan sunaye da suke ne Allah nan za mu ta insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa za mu dora abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk